sont proches de zéro, selon un responsable.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku salama cikin shirin namu na musamman, wanda yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da a cikin sa za a ji cewa kasar Burtaniya ta bayyana tallafawa tarayyar Najeriya da kuɗaɗen da suka kai kan ₦12,600,000 domin tunkara 'yan ta'adda. A jamhuriyar Nijar kuma shugabannin al'ummar yankin Difa sun nemi haɗin kan al'ummar yankin domin ganin an samu nasarar zartar da shawarwarin da aka tsayar a yayin rangadin shugaban kasar Muhammad Bazoum a yankin Difa makon da ya gabata. Idan mun sake komawa tarayyar Najeriya kuma za a ji cewa an samu tashin gobara a makarantar marayu da marasa galihu ta jihar Adamawa da kuma ta yi sanadiyar ƙonewar illahirin kayayyakin makarantar. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da kuma shirin jaridun Nijar. To amma fa sai bayan an saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Bayan da gwamnatinsu ta kasa cimma ƙudurinta game da rigakafin COVID-19 zuwa ranar tunawa da samun 'yancin Amurka, yau Talata shugaban Amurka Joe Biden zai sake yin kira ga Amurka da ba su yi rigakafin ba da su je su yi don kare kansu da sauran jama'a daga coronavirus, musamman nau'in cutar na baya-baya da ake nuna damuwa a kansa. A yau aka shirya Biden zai yi jawabi a fadar White House akan yaki da COVID-19 da kuma shirin rigakafin cutar, yayin da damuwa game da yaduwar nau'in cutar na Delta a kasar ke karuwa. Gwamnatin Biden ta kudura aniyar yi wa Amurka kashi 70 cikin 100 a kalla kashin farko na rigakafin zuwa ranar 4 ga watan Yuli da ta wuce, wato ranar tunawa da samun 'yancin Amurka. Cibiyar Daƙile Yaduwar Cututtuka ta Amurka ta CDC ranar Juma'a ta faɗi cewa Amurka kashi 67 cikin 100 ne suka karɓi rigakafin kashin farko, kashi 47 cikin 100 kuma sun kammala karɓar rigakafin. Amurka ta bar sansanin sojan saman Bagram da ke Afghanistan bayan kusan shekaru 20. Jami'an na Amurka sun kashe wutar lantarki a sansanin yayin da suka bar wurin da dare, a cewar jami'an sojoji, ba tare da sanar da sabon kwamandan sansanin na Afghanistan ba, wanda sai bayan fiye da sa'o'i 2 da tafiyar jami'an na Amurka ya samu labari. Sojojin Afghanistan sun nuna yadda sansanin yake a jiya Litinin, muhimmin wurin da Amurka ta gudanar da ayyukanta na yaƙi don murƙushe 'yan Taliban da kuma farautar 'yan ƙungiyar Al-Qaida da suka kitsa hari kan Amurka a watan Satumban shekarar 2011. A ranar Juma'a ne Amurka ta sanar da cewa ta bar sansanin sojan samanta mafi girma a ƙasar gabanin janye rukunin ƙarshe na dakarunta da ma'aikatar tsaron Pentagon ta ce za a kammala kwashe su zuwa ƙarshen watan Agusta. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Elsa ta dira kasar Cuba a jiya Litinin, inda ta doshi yankin jihar Florida na Amurka, bayan da ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 3 a yankin tsibirin Caribbean. Guguwar Elsa ta ratattaka yankin kudu maso tsakiyar Cuba a jiya Litinin dauke da iska mai gudun kusan kilomita 95 cikin sa'a ɗaya, a cewar cibiyar nazarin yanayin Cuba. Guguwar ta kuma kunshi ruwan sama mai yawan gaske. Jami'an Cuba sun ce sun kwashe mutane 180,000 daga gidajensu a wuraren da ke tattare da hadarin ambaliyar ruwa. Galiban mutanen da aka kwashe sun je gidajen 'yan uwansu ne, yayin da wasu kuma suka nemi mafaka a cibiyoyin tsugunar da jama'a na gwamnati. An gano gawar mutane 4 bayan zaftarewar lakar da ta faru a birnin Atami da ake zuwa yawon bude ido a Japan, a cewar jami'ai. Zuwa jiya Litinin, kusan jami'an aikin ceto 1,500 suka yi ta hako baraguzan gine-gine a wata unguwa da ke tsakiyar birnin da ke kusa da teku, suna neman waɗanda suka tsira. Zaftarewar lakar ta ranar Asabar ta faru ne bayan kwanaki da yawa ana sheƙar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, wanda ƙwararru a fannin yanayi suka ce birnin Atami bai taɓa ganin irinsa ba a watan Yuli. Har yanzu ba a san inda aƙalla mutane 80 suke ba, duk da cewa hukumomi na ƙoƙarin tabbatar da inda suke, suna kuma fatan wasunsu na wasu wuraren daban a lokacin da bala'in ya auku.
kama da labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai fage rahotanni. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya. Inda biyo bayan babban taron kasashen duniya kan ta'addanci, kasar Birtaniya ta bayyana tallafawa tarayyar Najeriya da kudaden da suka kai fam miliyan 12,600 domin tunkara 'yan ta'adda. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kenan.
Taron da kasashen duniya suka kammala a birnin Rome don kawo karshen 'yan ta'addan ISIS da kuma tasirin su a Afirka da zumar dakile barazanar tsaro da kuma 'yan ta'adda yankunan da ke hannun 'yan ta'addan. Taron kazalika ya kuma cimma dakile hanyoyin samun kudaden shiga na IS da ma tsarin ta na farfaganda. Abu mafi muhimmanci kuma a nan shine kasashen duniya dai sun kuduri aniyar marawa Afirka don kara tunkayar 'yan ta'addan. Akan haka Burtaniya ta dau alwashin samarwa Najeriya tallafi na musamman don kara tunkarar 'yan ta'addan ISWAP a arewa maso gabashin kasar da ma yankin tafkin Chadi. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab ya bayyana bada tallafin fam miliyan 12,600 don yakar 'yan ta'addan ISWAP a nan Afirka ta yamma. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu na ganin taron na da muhimmanci.
Wannan taro wadda gamayyar kasashe wa'anda ke yaki da ta'addanci wato Global Coalition on Terrorism taro ne mai muhimmanci in muka diba bayan harin da aka yi na watan 11 shekara 2001 tun lokacin da Amerika ta fara jagorancin wannan yunkuri da ake da yaki da ta'addanci. To kuma an yi ta samun tarurruka kasancewa a wannan karon ministoci na tsaro na kasashe kusan 70 da wani abu sun haɗe kuma su yi waiwaye su ga inda tafiyar ta take. To a wannan bangaren ne sai suka nuna cewa lalle suna fuskantar matsalar ta'addanci a Afirka da kuma niyyar za su magance wannan matsalar na ta'addanci.
Duba da yadda ISWAP ke lawar gaban hantsi a arewa maso gabashin Najeriya, kwararru a wannan yanki irin su Dr. Hussaini Hassan na cewa lalle kam an yi yanka akan gaba.
To gaskiyar magana shine duk kwarewarka a sha'anin yaki da sauransu gaskiya yana bukatan kayan aiki kuma kayan aiki na zamani. To saboda haka wannan kudi zai taimaka domin sau da dama idan kaji an kara da ɗan ISWAP da ɗan Boko Haram a da sai ka ji ana maganar cewa makamansu din ma kusan sun fi na sojojinmu. So kaga wannan kudi zai bada daman a sayi manyan makamai wanda zai yake su. So ni ina ga zai tasirin rage in ma bai kawar da abin gabaki daya ba.
Shi ma tsohon babban sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen Afirka tara Alhaji Baba Ba'aba dan masanin fika ya ce suna maraba lalle da wannan tallafi.
Wanda yake son zaman lafiya a Najeriya, wanda yake son zaman lafiya a Afirka ta yamma, dole ayi murna akan cewa an samu. Saboda haka duk taimakon da za a yi bai yawa ba, bai yi kaɗan ba. Wannan taimakon zai taimaka akan abubuwan da sauran kasashe suke yi.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan hoɓɓasa zai yi domin inganta zaman lafiya da walwala a wannan shiya. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To har yanzu muna kan batun da ya shafi tsaro, amma a wannan karon a jamhuriyar Nijar, inda shugabannin al'ummar yankin Difa suka yi fatan samun haɗin kan dokacin jama'ar yankin domin ganin an samu nasarar zartar da shawarorin da aka tsayar a yaren gadin da shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya gudanar a yankin na Difa a makon da ya gabata, inda aka kaddamar da ayyukan mayar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali bayan kusan shekaru 6 da suka tserewa rikicin Boko Haram. A wata hira da wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma ya yi da ɗan majalisar dokoki Bulu Mamadu ya ce wajibi ne kowane ɗan yankin ya ba da haɗin kai domin ɗorewar wannan shirin.
Dama arzikin talaka mene ne? Gonan shi da gidan shi da ɗan dabbobin shi. To yau babu gonan, babu gidan, kenan shugaban ƙasa yana da babban aiki a gaban shi. Akwai babban kalubale mene ne? Wannan mutane dole sai su samu sani, kenan shi ne cila muke. Abinda ya yi nuna ya mika kanun shi kowane bangare a samu wannan mutane su samu mazanni, a samu wannan mutane su koma gona, shi ne abu kuka mu. Kuma dole sai gwamnati ya kama mutane kar su zube hannu a ce a komai gwamnati zai yi, a'a shi ne kuka mu. In sun koma gari wata kila koko insha Allah mutane za su samu abinda za su ci su ja don su noma. Noma in sun samu gonan su sai yi noma abinda za su ci, kenan na gidan kuma gwamnati sai ya kama musu a sake gina musu gidan.
Matasa da dama na korafi akan rashin samun aikin yi a nan jihar Difa akwai ma da dama daga cikin su waɗanda suka yi karatu suka kammala suna da takarda sun ka samu aiki sai dai su ga an dauko ma'aikata daga wasu sassan ƙasa.
Wannan babban kukan mun mashi kaban ƙasa. Ka bar mu wanda sun yi karatu. Yau wannan harkar nan Boko Haram da Yahoo tun 2015 ne 2015. A lokacin yaro mai shekara 13 yau in ka kara shekara 6 sama shi yaro yana da shekara 19 a lokacin yanda yake da shekara 20 yau yana da shekara 26 wayannan yara ba su da karatu ba su da abun yi ba su da wurin da za su tafi wannan shine babban kalubalen da yake a gaban mu dole shi mun ga mashi kafasa sai ya samu ma wannan matasa aiki shi kuma matasa inda ka gani jihar koko kasa an babu aiki yara matasa sun taru hudu guda ba su da abun yi shi ma wannan babban wani kalubale ne.
To za mu sake komawa tarayyar Najeriya amma a jihar Adamawa inda aka samu tashin gobara a makarantar marayu da marasa galihu ta jihar. Gobarar da ta yi sanidiyar konewar illahirin kayayyakin makarantar ana da iya cewa wannan al'amarin ya zo da sauki saboda ba a samu asarar rai ba. To sai dai hukumar gudanarwa ta makarantar ta mika kokon baranta zuwa ga gwamnati da ma masu hannu da shuni domin sake farfado makarantar. Kamar yadda za a ci karin bayani a wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar Adamawa.
Gidan marayu da marasa galihu a jihar Adamawa ya kama da wuta sakamakon gobara da ya tashi a jihar Adamawan inda ya yi nasarar lakume dukiyoyi da makayan abinci a gidan marayu da marasa galihu a jihar Adamawa mai taken da ra'aya Openage Foundation ya kone kurmus sakamakon gobarar da ta yi kamari. Su kuwa marayun sun koka sakamakon irin wannan asarar da suka cinci kansu a ciki. Wannan asarar dukiya da ya kasance a jihar bai ma taba rayukan al'umma ba. Hajiya Aisha Kamis ita ce shugaban wannan makaranta na ra'aya Openness Foundation da ke nan jihar Adamawa wadda ta koka ta kuma yi kira ga al'umma da kuma gwamnati domin su kawo musu agaji. To ko menene ma ya sanya Hajiya Aisha ta asasa wannan makarantar na ra'aya Openness Foundation?
Garin yara marayu sun yawa kuma suna tayawace babu wanda ya kula su karshe su suke zama yan shila masu barna a bayan kasa da sauransu. Ga ya kamata mu kafa mu jawo su don su samu su zama su ma mutanen kirki su zama yan kasa na gari.
Ita ma a nata bangaren commissioner mata da rayu al'adu na jihar Adamawa Mrs. Lami A Ganda ita kuwa cewa ta yi wannan lamari dai za su iya nasu kokari domin su ga sun tallafa wannan makarantar kuma ta jajantawa marayu da marasa galihu da suke zaune a cikin wannan makarantar.
Gaskiya an yi asaran dukiya sai dai abinda muke fariya da shi shine bai shafi rai ba. To abinda ya faru a nan gaskiya abu ne
Mareniya a wannan makarantar wato Aisha Muhammad Muhammad wadda ta koka sakamakon asara da gobarar ya janyo ta koyi kira ga gwamnati domin su kawo musu agaji ko yaya suke ji akan wannan gobarar.
Ya mana illa ya kukkona abinci da yawa ya kukkona katifu da kuma sauran kayayyaki.
Shugaban makarantar Hajiya Aisha Kamis ta yi godiya wa Allah subhanahu wataala. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To madalla za mu sake komawa a jamhuriyar Nijar inda yau Talata aka fara gudanar da jarabawar ƙananan makarantun sakandare ko jarabawar shiga makarantun sharaffagen shiga jami'a da ake kira BAPC ko Birebe a takaice. A cewar hukumomin da ke kula da ilimi a jamhuriyar ta Nijar sun ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin kaucewa matsalolin da aka saba gani a lokacin jarabawa. To ko yaya al'amarin yake a yankin da magaram? Ga Tamar Abari da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Habu Mudi shine mukaddashin daraktan ilimi na jihar da magaram ya fara da bayyana adadin daliban da za su zana jarabawar ta BPC.
A cikin jihar da magaram muna da dalibi 19,783 cikin su muna da mata 9,184 10,509.
Duba da irin yadda aka yi ta fuskantar matsaloli na magudi da satar jarabawa a baya hukumomi sun dauki dukkan matakan da suka dace.
Wani abu na musamman da aka yi hukuma mai sa ido ta halsiya ta kasa tana tare da mu sun zo su kama mana don su gari iya kokarin aikin da ake a cikin ishi tsare-tsaren wannan na BPC. Ba a babu yaro uzini ya shiga cikin kalaskin shi ta wannan waya ta salula. Idan aka kama yaro wanda ya ki bin dokar wannan aka kama shi doka za ta yi aikinta.
Kungiyar iyayen dalibai ta bakin shugabanta Muhammad Lawan Kulbali fatan alkhairi suka yi.
Yau yara sun shiga jarabawa wadda wata tara suna karatu. Mun musu fatan alheri kun san mun ranar da aka sa ta fara minista ya dage ta aka kara kenan an kara muku kuzari an kara muku lokacin zaka kara nazari.
Su ma dai dalibai sun ce babu wani fargaba.
Sunana Aminatu Muhammad Sani. Mu dai mun gode wa Allah ga mu na mun yi karatun mu, mu fata mu Allah ya ba mu sa'a.
Tamara Abari, murya Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger.
To karfa shafa muna kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan Ocean murya Amurka dake Benin Yamai. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin ɗan ƙasa da hukuma.
Ɗan ƙasa da hukuma.
Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci, da siyasan nan na fakiranci, ka shake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa cikin ƴanci.
Masarare assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar.
Magana gratitude ya zama ina lillahi wa ina ilaihi raji'un.
Shi kuma da Ganduje ya shigo matsaloli sai suka hau-hau kashi 17 da gwamnati take biya sai zama ba ta biya.
Duka ba ta ba wa gwamna damar matsalan da a cikin da yanda za a sarrafa kuɗin in fanshu.
Matsalar fanshu a ƙasa baki ɗaya abu ce sananniya, ba jihar Kano ce kadai ba.
Asusun fashin da yake bunka bashin sama da naira miliyan 50,000, ka ce wai kana da karancin kuɗi miliyan 198 don ka biya normal. Sakamakon ka je ka ciri 15% na kowane bashi, wannan 15% na kuma ya haura miliyan 198. To hanyar zami da muke raguwar ranar ina aka yi ta.
Masarare, kamar yadda aka fara ji, shirin ƴan ƙasa da hukuma na wannan makon zai taɓo batun haƙoƙin ƴan fanshin jihar Kano da yadda ƴan fanshin ke fuskantar ƙalubale saboda taɓarɓarewar tsarin biyan kuɗaɗen fansho a asusun kula da dukiyar ƴan fansho na jihar, wadda ake wa laƙabi da Kano State Pension Trust Fund.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura, ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke na sa samura.
Madalla, masarare, zancen da nake da ku yanzu haka akwai ma'aikata da suka yi ritaya a jihar Kano tun shekaru 2-3, amma ba su kai ga samun kuɗinsu na gratuity ba, wato wasu dunkulallun kuɗaɗe da mai ritaya ke karɓa daga asusun fansho domin fasalta sabuwar rayuwa bayan kammala aikin gwamnati kafin daga bisani ya fara samun kuɗin fansho na wata-wata. Baya ga haka, ƴan fanshon kanan na ƙorafi game da yanke kashi 15 cikin 100 a kuɗinsu na fansho a watannin Nuwamba da Disamba bara.
Lokacin Malam Ibrahim shekaru a wannan lokaci ba mu da matsalar fansho. Idan ka fita ka ba da notice na 3 months, ka ba da wata 3 notice kafin ka fito, an tanadi kuɗinka, abubuwa suna tafiya. So da ita gwamnatin Rabi Kwankwa ta shigo sai abu ya canja, daga nan muka fara samun wannan matsala. Aka kwashi kuɗin ma'aikata aka ja kai wannan gidaje banda Rawu da Kwankwa Siya da Waido. A lokacin ina cikin wanda suka fara hayaniyar me yasa za a ɗauki kuɗin mu a yi siyasa da su. A wannan lokacin aka yi ta sa yara suka yi ta zagin mu a gari. So daga ƙarshe ma da gwamnati ta zo ƙarshe suka fito suka ce sun yadda sun taɓa kuɗin mu. To daga nan aka samu wannan matsala. Shi kuma da Ganduje ya shigo matsaloli sai suka hau-hau kashi 17 da gwamnati take biya sai zama ba ta biya. Sai dai a ɗauki kashi 8 ɗin nan na ma'aikata shi ake ɗauka yanzu ake biyan ɗan fansho, amma da gwamnati tana biyan wannan kashi 17 da ba za mu samu matsala ba. Ko yau gwamnatin Kano ta koma tana biyan wannan 17 duk wata, za mu fita daga cikin wannan.
Wai ku ƴan fanshon nan na Kano yanzu ya kuke rayuwa kina?
Allah ne yake rayuwa. Akwai ƴan uwa masu taimakawa, akwai abokan arziki, akwai ƴan wurare kuma da za ka je kai wani abu ka samu.
Lamido Manir Matawalla kenan guda cikin ƴan fansho na jihar Kano. Comrade Badamasi Umar shine kakakin kungiyar Pensioners Forum a jihar Kano. Ya kara bayani filla-filla akan wannan batu.
Magana gratitude ya zama ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Gwamnati da shuɗe kuɗin ta gada a gwamnati da ta gada wajen sama da miliyan 900,000 ta watsar da su, ta kara bashi wajen miliyan 19,000,000. Lokacin muna aiki ni da sauran mutane muka gaba bayan bar wannan magana muka kai karar gwamnatin a lokacin injiniya Rabi Musa Kwankwaso zuwa FCC. Aka gayyace shi FCC da ya kwana biyu a tsare yanzu mazajin da ake a Bele yake. To wannan gwamnatin ta zo ana sa ran gari zai waye, sai zaman tuma ɓannan da suka yi a yanzu ta fita gwamnatin injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Domin zancen da ake yi shi ne tsarin dokar ta ba da damar karo-karo, ma'aikaci ya ba da kaso 8 mun dauke shi aiki, employer ya ba da kaso 17. To yanzu mun samu wani virus
daga bangaren local government da SUBEB inda local government ne SUBEB ita kade ana bunta default na over 33 billion na 2033 ake bin SUBEB kudin su da ba sabarwa na malaman primary sannan local government employee under minister of local government su ma ba sabarwa mutane wajen 100 da wani abu ko 200 za su kawo karo karo kamata kowanne wata kowa a kawo abun da ya kawo tunda ba bai daya bane amma sai wani kawai zo na office ya zana check na miliyan 100 150 ya ce ya biyar a madadin wayan mutane rishin yin wannan yasa kudade suka taru wanda ya haura naira miliyan 150 asusun pension yake bin gwamnati asusun pension da yake binka bashin sama da naira miliyan 150 ka ce wai kana da karancin kudi miliyan 198 dan ka biya normal sakamakon kaje ka ci rifin 5% na kowane dan pension wannan 5% kuma ya haura miliyan 198 to ayin zamin da muke ragowar rarin ina kai ta
to Allah ya kyauta
dai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci antum uke tushen lalaci roko da bara da tumakanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanki
sadai gwamnatin ta Kano ta kawo hanzarinta kamar yadda za ku ji daga bakin kwamishina na daya a susun fansho na jihar Kano honorable mai fada Bello Kibiya
matsalar fansho a kasa baki daya abu ce sananniya ba jihar Kano ce kadai ba alhamdulillah tun zuwan wannan gwamnati ta mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje an yi komitoci akan abewa gwamnati shawara yadda za a gyara al'amuran a ƙarshe an yi komiti karkashin deputy gwamna wanda kuma rahoton kwamitin nan an kai shi council wanda kuma za a zauna da dukkanin masu ruwa da tsaki kamaki a duba a gani yaya kamata a kullo wannan matsala wadda take ci take cinyewa akan harka abin da ya shafi haƙin ma'aikata da suka bar aiki
jimlatan nawa ne ma'aikata nan da suke jiran haƙin su a wurin wannan hukuma
jimlar kudin da mutane suke bi a wannan gida ta haura biliyan 20 da sunan gratuity tabbas wannan akwai wannan matsalar ga kuma matsalar da aka samu wanda take ta kasa baki dai kuma ta duniya a wani lokacin na kare tattalin arziki na duniya gabaki daya wanda idan kudi da yake shiga gwamnati yayi kasa dole abubuwa ma za a sami matsala wajen gudanar da su
me kuke gaya wa ma'aikatan nan ne dangane da waɗannan haƙoƙi nasu tunda kuma kun yadda akwai haƙin nasu akan ku
to abinda muke gaya musu dai shine bai wuce wannan bayanin ba da nayi a baya na yanayin da ake ciki da kuma kokarin da muke tsakanin mu board of trustee da ita gwamnati wajen samun bakin zaren na burbure ita wannan matsala a halin yanzu
to amma masana dokokin ƙasa da shari'a sun yi fashin baki akan kundi ko daftarin dokar da ta kafa asusun fansho na jihar Kano
dokar fansho ta jihar Kano wacce aka yi mata maskarima a 2007 abinda ta nuna cewa ma'aikaci idan ya yi aiki ya zo lokacin yin ritayarsa ko kuma ya yi ritaya ta kashin kansa wanda kuma ya kai shekaru da dokar ta faɗa to a bashi haƙƙinsa na gratuity daga nan kuma za a dora a lissafi bisa ina zan sashi na 7 na yanda za a fitar da yaya za a yi masa lissafin pension wato kuɗi da ake biya na wata-wata din nan sannan kuma idan mutum ya gama aiki abinda doka ta ce wato kalmar da ka amfanta a doka ita immediately na nufin da zarar sali cikin sauri da gaggawa a biya shi haƙƙinsa kuma kaga dokar abin ta ce ma shi tsarin mulki ne ma ya faɗa muna ganin sashi na 209 ne kaga ba a rage wa ma'aikata albashi kara musu ake to shi ma kuma dan fansho kamata ya ringa dubawa tsarin mulki ma abin da ya ce in an kara albashi misali to a kara dan fansho ko kuma aka duba fansho aka kara to in albashi su ma dube su a musa doka ba ta ba wa gwamna damar misali katsalandar da yanda za a sarrafa kuɗin fansho iya ruwansa misali wato ya tabbatar da mutanen da ya saka suna aikin sa yadda doka ta nada su kuma majalisa suna ke suna kallo
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a kasa duka kan ba tarbiyya
Lauya Nasiru Adamu Aliyu kenan mai lambar kwarewar aikin lauya ta SAN kuma shine cikamakin shirin yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku cikin nasara Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
ni garba ina tausan kan mu ba ma fata warne mal samu sai za a ido a wajen damu me yake ni ta bidar ilmu
matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo su shiga kowanne lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki
wayannan da suke gani a hannunsu wata duniya ce Allah ya kawo mu wanda ba ta taɓa samu su mutane da aka yi annaba wannan dama ba to amma idan ka dauki wayannan ka zama kai abin da zaka rika kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba to lalle ka ga kana saurayi amma baka zauna cikin zamanin ka ba
shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage yawanci dai advantage din shi yafi yawa gaskiya social media ya taimaka mu saboda business ina bani da shago su social media dai nan ne shago na nake zuwa in saka duka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda ba yana gizo ni da ban sani zan yi business ba
ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni Shamsiya Hamza Ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka domin sanin yanda duniyar gizo take da ma yanda zaka iya maida ita a takunan
ku to madalla yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Nijar
ziyarar da shugaba Muhammad Bazoum ya kai a jihar Difa don tantauna makomar 'yan gudun hijirar cikin gida na daga cikin muhimman batutuwan da suka fi daukar hankalin jaridun Nijar a wannan mako jaridar Le Sahel ta ambato shugaban kasar ta Nijar na fayyace tsarin ayyukan da gwamnati ke shirin kaddamarwa domin inganta rayuwar 'yan gudun hijirar da suka koma garuruwansu na asali waɗanda suka hada da samar da ruwan sha sake bude asibitoci da makarantu sai kuma tabbatar da tsaron da zai ba su damar komawa kan ayyukan noma a gabar kogin Komadugu da kewayen tafkin Chadi jaridar ta ce a fannin soja shugaban ya ce an dauki muhimman matakai to amma kuma wannan ba zai sa a yi kwance da kaya ba saboda haka dakarun Nijar za su ci gaba da sintiri a ko'ina a fadin jihar ta Difa sakamakon lura da yadda Boko Haram ta yi nasarar fadada ayyukanta zuwa garuruwan da ke kudancin Mainisrowa jaridar Lanketer na cewa a yayin da Muhammad Bazoum ke cika kwanaki 100 kan kujerar shugabancin Nijar a ranar Asabar 10 ga watan Yuli 'yan kasar sun kashe kunnuwa domin jin bitar ayyukan da zai ce yayi a tsawon wannan lokaci jaridar wacce yake amsa wata ayar tambayar da ta buga a shafin ta na farko ta ce sabon shugaban kasar ya ci tuta a fannin tuntubar rukunonin al'umma a bisa la'akari da jerin ganawar da yayi da kungiyoyi daban-daban jaridar ta ce ganawa ta baya-baya ita ce wacce aka yi tsakaninsa da jami'an hukumar yaki da cin hanci da kuma wacce suka yi da alkalai abinda wasu ke ganin sa tamkar wata alamar niyyar soma hukunta mahanta ma dukiyar jama'a jaridar Niger Enter Ebdo ta ce sojojin Niger da na Burkina Faso sun hada gwiwa domin yakar 'yan ta'addan da suka addabi al'ummomin garuruwan da ke kan iyakar kasashen biyu a taron manema labarai na hadin gwiwa da suka kira kwamandan rundunar mayakan Nijar da takwaransa na Burkina Faso sun ce dakarunsu sun kashe 'yan ta'adda fiye da 100 sannan sun kwace tarin makamai tare da lalata wasu kayayyakin hada bumabaman gargajiya hada da wasu motoci da babura a yayin wata rawar dajin hadin gwiwar da suka yi mai lakabi da Tal mun rufe sharhin da La Rue de l'Histoire wacce ta bayyana cewa gwamnatin Nijar ta karbe shirin sayar da cimaka akan farashi mai rahusa daga hannun magaddan gari don mayar da shi a hannun shugabannin gundumomi wato prefe jaridar ta ce la'akari da yadda magaddan gari ko kuma mayar ke watanda da bahuhuwan cimakar da gwamnati ke aikewa don sayar da su akan farashi mai rahusa ga talakawa a karkara yasa gwamnatin baiwa shugabannin gundumomi hurumin tafiyar da wannan shiri Suleiman Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Nijar
da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin yammai A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusufu Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan Birnin Yamai.